Washington, D.C. Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Madina Dahiru mai shanu
tare da ni Amina Buhari Auna.
To jama'a, kamar dai yadda wasu ku suka sani, a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne kan al'amuran da suka shafi mata zalla. Inda a yau 26 ga watan Fabrairu na shekarar 2020 za mu mayar da hankali ne kan wani fiyade da aka yi wa wasu yara kanana, wato mata.
Ina so ne a bi min haƙƙin ƴaƴana da aka lalata su, mahaifinsu ya lalata su. A bi min haƙƙinsu kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a. Allah ya bayyana gaskiya, don Allah ku taya ni addu'a.
Sannan a makon da ya gabata kuma rahotanni suka yi nuni da cewa wata yarinya mai ƙarancin shekaru ta samu juna biyu sanadiyar fyaɗe da aka yi mata. Za ku ji ko a ina ne.
Ita dai wannan yarinya bayan rasuwar mahaifiyarta, mahaifinta ya dauke ta zuwa gida ne. Sai wasu ma'aikatan suda sai sun ka hada kai da wata kamar agent a gare su, ta kawo musu yarinyar don su taimaka mata su ba ta tallafi. Sun ka ba yarinya kuɗi, sun ka lalata ta.
To Amina, yau al'amuran sai dai mu ce Allah ya kyauta.
Haka yake Madina. Bari mu daɗa tunawa masu sauraro cewa kowace ranar Laraba za ta kasance rana ta tattaunawa batutuwa da suka shafi mata zalla. Wato kowane batu da za mu taɓa zai kasance ya shafi mata ne.
Yau ma za mu buɗe wa 'yan uwana mata layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'in namu na yau shine, ta waɗanne hanyoyi ne za a iya magance fyaɗe, musamman ma na ƙananan yara yayin da yake zama ruwan dare?
Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Sannan yau ɗan iya ya kawo mana ziyara da labarin aukuwar abubuwan da za a taɓo a yau.
Jama'a, sai ku kasance tare da mu don jin yadda shirin zai kaya. Kuma ɗan uwana mata, ku kira domin filin namu ne.
Ta lokaci ba, bari mu fara shirin da hirar wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra a kan iya.
A kofar gida yau na iske dan iya a cikin gide, nace dan uwa rabban da in ji duriyar kafa an dade. Yace to kai na ikar so kake kawai in bi duniya in karade? A irin wannan zamani da al'umma ke ta faman yi wa kansu targade, dubi dai yadda ake ta faman yi wa ƴaƴan jama'a taɗe. Wani labarin ma sai dai kawai idan mutum ya dora hannuwansa a kunnuwa ya dode, saboda cin zarafin da ake yi wa ƴaƴan al'umma ta hanyar fyaɗe ya fi gaban hankali ya nade. Kuma har sai ma ka ji wai wasu na neman yadda za a samu wannan irin barna a jefa a bankade. Shi yasa lamuran rayuwar mu yanzu gashi nan duk sun bi sun mummurɗe. Kusan komai aka tasa a gaba sai ga yana tafiya a shagide. Nace gaskiya kuma dan iya maganar hauhawan lalata yara ta hanyar fyaɗe akwai takaici. Dubi dai yadda wasu mutane suka bar 'yar shekara 14 a sakkwata da ciki tana ta kici-kici, kuma don ma ƙara ɗaurewa ƙarya gindi har da ba da kuɗin cin hanci. Har ma masu neman wa wannan yarinya haƙƙi na neman biye wa zalunci. Ga kuma labarin yaran nan 'yan shekaru 4 da kuma shekara 7 da babansu ya jefa su cikin kunci, ta yadda ake zargin yakan bi su da daddare ya lalata musu rayuwa duk da ƙanƙantar da suke da ita. Kuma ga tashi yanzu batun ana ta dogon turanci babbar damuwar ma ita ce yadda irin waɗannan shari'u kan kare babu wani cikakken hukunci saboda da yawa sun yi ittifaki cewa koda da dokoki a ƙasa a Najeriya to fa bin su yayi karanci shi yasa idan wanda aka yi wa fyaɗe ba ta da gata to shikenan haka za ta kare cikin wulakanci don ko wasu gani suke yanzu ma dai idan har ba ka da kuɗi ko mulki to shikenan kai ba ka da wani ƴanci dan iya yace to ni fa na ikar ina ganin idan ana son magance irin wannan rayuwa irin ta tumaki ya zama dole ne sai an kafa sabbin dokoki ta yadda duk wanda aka kama yayi fyaɗe kawai a dauki mataki wanda ko bincike ya nuna ta kai ga har yayi wa ƴar jama'ar da yayi fyaɗe ciki kamata yayi kawai a daure shi har zuwa lokacin da zai koma ga ma'aiki kuma a yi tsarin haramtawa kowa kai ma irin waɗannan mutane dauki su kuma iyaye ya kamata su gane suna da babban aiki musamman ma dai na dore ƴaƴansu kan kyakkyawar turba ta karantawa da zamantakewa da za su zama abun mamaki wanda hakan zai iya toshe dukkanin wata harka ta kawo irin waɗannan ƴaƴa farmaki babbar buƙatar dai ita ce a ga al'umar wannan ƙasa sun koma rayuwa akan kyakkyawan tafarki
to jama'a makon da ya gabata ne labarin wata yarinya da aka yi wa fyaɗe a Sokoto ya ja hankalin mu amma muka ce za mu yi bincike kuma mu ba duka bangarorin damar yin bayani domin gane gaskiyar wannan lamari ga rahoton da wakilin sashen Hausa Lamido Abubakar ya hado mana dangane da wannan batu
Wannan labarin da ya fito ne bayan da waɗanda ake zargi wato Ahmad Yahya Nawawi da Habibu Abubakar da kuma Ibrahim Isa dukkanin su ma'aikata ne a hukumar tsaftace birnin Sokoto ko da yake dai sun yi kokarin toshe bakin mahaifin yarinyar da kuɗi domin boye wannan labarin yanzu haka dai yarinyar mai shekaru 14 da haihuwa mai suna Maryam na dauke da cikin watanni 6 karkashin kulawar hukumar hana fatocin kananan yara ta na Integration jihar Sokoto Hajiya Maryam ita ce yayar uwar yarinyar da yanzu haka take cikin gararin rayuwa kuma a hira da nayi da ita ga abin da take cewa dangane da wannan lamarin
sunana Hajiya Maryam Yusuf Muhammad Sokoto wadda an kai sani da suna Hajiya Mamu dangantaka ta da Maryam ni yaya uwa take abinda zan gaya masa kishin Hausa na muryar Amurka game da yadda abin ya faru ita dai wannan yarinya mahaihiyarta ta zama babu bayan rikwanta to ta nan yarinyar ba abinci da matsaloli Allah ya kawo mata wadanga kaddarori sai wasu ma'aikatan suda ɗaya daga cikin su Ahmad Yahya Nawawi Ibrahim Isa akwai Habibu Abdullahi sai sun ka hada kai da wata kamar agent a gare su ta kawo musu yarinyar don su taimaka mata su ba ta tallafi wai sun yi amfani da cewa su masu ba da tallafi ne zakka da waqafi sun ka ba yarinya kuɗi sun ka lalata ta hakika waɗanda sun ka kama waɗanda sun ka lalata yarinyar wasu kungiyoyi ne na ma'aikata masu neman ma mutane hakkin su su sun ka kama su cikin office sun ka aikata wannan abin
bayan wannan al'amarin ya riga ya afku da kuma waɗannan matakai da ake ta magana a dauka kamar yanzu me kuke so ai
ni abinda nika so kawai a ba yarinya hakkinta ɗan Allah ya kaddare mu da gani ina ganin likita ya muna bayanin za a yi mata CS yarinya ta ji dama sai mu ba su dan kodi yassu da an ka haihuwa sai mu ci gaba da shari'a da su akan hakkin yarinya
akwai zargin cewa kamar an yi amfani da kuɗi ko ta bangaren ku ko ta bangaren mahaifinta an ba da kuɗi ana ta magana ne cewa a kashe wannan magana kada ta fita me kika sani a cikin
wannan babu shakka baban yarinya an bashi 50,000
haka kuma yayar uwar yarinyar da aka yi wa ciki ta ce ta je hukumar hana fatocin kananan yara ta Naptic Region jihar Sokoto domin ganewa idan ta halin da Maryam take ciki ga abin da take cewa
ko yaushe kwana daya zan zo kwana biyu zan zo in ce Maryam da mi kika so duk abin da take so in sai in kai mata mu yi hira da ita in sanya mata ranta sannan in dawo gida hukumar Naptic are lahiyar yarinyar nan domin wani lokaci ma da ni an ka je asibiti da yarinya an ka bincike ta sosai mun gode ma Allah yarinyar ba ta da wata kwaye cuta cikin jikinta
tun farko dai sai da waɗanda ake zargi suka so hana fitar wannan labarin inda bayanan da muka samu suka nuna cewa sun kashe kuɗi kusan naira miliyan 1 to sai dai kuma ɗaya daga cikin su wato Habibu Abubakar da aka damƙawa amana ya kasa saukewa inda rahotanni suka nuna cewa ya ba da kuɗi kimanin naira 50,000 ga mahaifin yarinyar domin kauda wannan labarin. Malam Muhammadu dai shine uban yarinyar da yanzu haka take fama da ciki na watanni 6 ya kuma ce bai karbi kudin ba da manufar lullube wannan maganar sai dai saboda kawai rashin lafiyar da yake fama da ita dama abin da yake cewa
gaskiya sun bani wani abu lokacin ina cikin rashin lafiya ne zan haffan da lafiya din na jini na maliki ta ce mina sun kace to da sai makamin da wannan ya zan saka bani sun da kai 50,000 to gaskiya lamari dai mutanen da suka aikata wannan abin dai bisa ga sai dai na lamari na musulmi mu namu na musulmi da al'ada mu dai kace abin da ya cin ma ana sai a fatanta ma ga Allah da manzon Allah kai hankuri bisa ga abin da aka na kaddara kai hankuri da bisa ga haka suka kai ni da hankuri bisa ga hakan na jiji kuma magana da suka yi bisa ga
tun farko dai sai da waɗanda ake zargi wato Ahmadu Hayana Wawi da Habibu Abubakar da kuma Ibrahim Isa dukkanin su sun musanta hannu a cikin zargin da ake masu a wata hirar da muka yi da su ta wayar salula gama abin da suke cewa
ke magana zan wada ma wannan magana mu wallahi frame ne mu kawai wallahi 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 akwai frame ya kamata ku yi mun antsi ku san agenda za a buga kan wannan din sai a bari a jina mu baki kace wai ko da hajjuku wallahi on that reason
gaskiya ba hakan na da wallahi kasa jina an kai wannan sai wanda wadanda ba son ka kama yarinya wurin wasu in ya bare wallahi an yi mini shi saboda harkar siyasa sun tafi ma sun ba da shi da kuma in kana son ganin su ina irin kira su wadanda son ka doko yarinya
to sai dai kuma a wani rubutaccen bayani da su waɗanda ake zargi suka rattabawa hannu a hukumar hana fatocin kananan yara ta jihar Sokoto dukkanin waɗanda ake zargin basu musanta zargin da ake musu ba na ziyarci hukumar ta hana fatocin kananan yara ta Naptic dake lamba 16 kan titin Bunza a cikin garin Sokoto domin ganin halin da yarinya Maryam take ciki kuma na sadu da daraftan yanki na hukumar ta Naptic Abubakar Tafara sai dai ya ce da ni ba zai ce komai ba akan wannan batu ya san dai cewa yarinya Maryam tana hannun hukumar sai ya samu umurni daga hidikotar hukumar dake birnin Abuja sannan zai yi magana da manema labarai akwai dai zargin amfani da kudi domin dakile wannan labarin a halin da ake ciki dai a yanzu rundunar yan sandan jihar Sokoto ta ce rundunarta ta gayyaci waɗanda ake zargi domin amsa wasu tambayoyi kamar dai yadda kakakin rundunar yan sandan jihar Sokoto ASP Muhammad Abubakar Sadiq ya shaida mini ta wayar salula.
Eh haka ne suna nuna yanzu amma dai at the moment gaskiya we don't have any information to share with you people. Amma dai at the moment we are able to put up something in Allah that we would even call you for a press conference.
To koma dai mi yi waɗannan matakai da rundunar yan sandan jihar Sokoto ta dauka dangane da wannan batu yayi wa dangin yarinya Maryam dadi kamar dai yadda yayar uwar yarinyar ta shaidawa muryar Amurka.
Yan sandan sun dauki mataki kwakwara kuma mataki mai kyau domin commissioner yan sanda ta kayan kesa an ka dauko su sai ya ruhe su ya tambaye su ya ce ko aikata sun ka ce wallahi wallahi sun aikata lalata da yarinya amma wai suna kuka alfarma suke nema
to sai dai kuma yayar uwar yarinyar ta ce ana barazana ga rayuwarta dalilin da yasa ta dauki maganar kenan ta kai ga commissioner yan sanda na jihar Sokoto kuma ta ce an kawo mata dauki ta ce
Naptic ta kasa ruhe su suna hitowa su nemin barazana area boys suna turo min text ga waya za su kashe ni in ban yadda ba sai na dauke magana zuwa office din commissioner yan sanda
Lamido Abubakar muryar Amurka daga Sokoto Nigeria
ta akai da Lamido Abubakar maganan dai ba dadi Allah ya kyauta yanzu kuma bari mu leka zauren shirin domin iyali inda abokiyar aikin mu Grace Alheri Abdu da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra wato a cikin shirin ta na domin iyali da suka kwashe makonni suna bibiyan wani labari mai ban tausayi inda wata mata ke zargin cewa mijinta wato baban ƴaƴanta yayi lalata da ƴaƴan nasu
yanzu dai abin da kokarin da Hajiya Sa'diya take yi a samu a karbo yaran saboda ba mu san a halin da suke ciki ba dan kotu ta ce a koma ne 10 ga watan 1 watan biyu
kin yi maganar kokarin samun kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights a farko can kin samu ganin su
ban samu ba
yanzu banda Hajiya ba wata kungiyar ke taimakon ki
babu Hajiya ce
ya maganar su Sumalan Hams Al-Misr wanda babban limami ne da kika ciya shi shi ne yayi wani kokari yayi
to shi ne Malam Kamisi ma yana nan yana kokarin shi akan wannan magana
kuma an bashi takarda. Alkali ya kai mai takarda akan da ana neman shi a kotu. To kuma saboda Hajiya Sa'diya ta je ta yi magana har sai da shi basu je ba, kuma shi ma yana bayan mu, yana ba da goyon baya akan wannan magana ba za a bashi ba sai an in Allah da sai Allah ya tabbatar da gaskiya akan wannan al'amari. Je
yanzu ki a ina kike tunda kin buro gidan mijinki, kuma shi wancan aboki ya koma yana tare da shi can gida, kuma tunda baki samu goyon baya ba Gombe baki koma ba, yanzu kina ina?
Yanzu ina gurin Hajiya Sa'diya.
Menene takamaiman kike so a muku?
Ina so ne a bi min haƙƙin ƴaƴana da aka lalata su, mahaifinsu ya lalata su. A bi min haƙƙinsu, kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a. Allah ya bayyana gaskiya, don Allah ku taya ni addu'a. Ya Allah, ya Allah, duk wanda yake ƙarya tsakanin mahaifiyar yaran nan da mahaifinsa, ya Allah ka bayyana gaskiya. Allah ka bayyana gaskiya. Allah ka bayyana gaskiya.
Shi mai gidan naki an ce hada ko lauya, ke kuma ba lauya, har yanzu baki da lauya?
Ba ni da lauya, amma yanzu abinda Hajiya sai na kenan ta yi kokari.
Kana kokarin nemo miki lauya?
Saboda tana Hajiya Sa'diya tana kokarin ta samu min lauya ne, amma ina neman sauran kungiyoyi na lauyoyi da kungiyoyi na musulmi su kawo min dauki. Ina cikin wani hali da ni da ƴaƴana ban san halin da suke ciki ba. Ku taimaka min, kuna da halin da za ku taimaka, na san za ku iya in kun ji ko kana. Ku taimaka min don Allah, ku taimake wa'innan bayin Allah yara ƙanana.
An kai shekara da fara wannan abin da rabo ku da mijin da wannan katakatar?
Ba a kai shekara ba.
To shi wani sako kike da shi ga sauran al'umma?
Addu'a nake nema a gurin al'umma musulmi. Ina buƙatar addu'an ku don Allah, ku dinga addu'a. Allah ya bayyana gaskiya, insha Allah gaskiya za ta bayyana. Allah kuma ya fitar da wa'innan yara a halin da suke ciki.
To shirin ya samu zantawa da Hajiya Sa'diya Isa Suleiman, shugabar kungiyar Babajo Disabled and Orphanage Foundation, wadda ta bayyana matakan da suka dauka na taimakawa Fatima dangane da wannan lamari.
Lokacin da kes din ya zo mana, na kira Fatima na zauna da ita, nake fadin mata ya akai, tunda kusan ma in ce maka tsoro na receiving kes din, an ce Fatima tana prison da wakilinta da matan shi wakilin nata. To kaga ai tun daga ma naji haka na san cewa akwai magana. Ya za a yi a ce ina zargin an lalata mun yaya, sannan daga ƙarshe sai a ce kuma ni aka ɗauka aka kai prison. To tun da muka je taron ƙungiyoyi a nan Rigasa, sarkin Hai Malam Bello ya kira ni, yake faɗi min to ga munan fa aiki ya same mu, don ga wata yarinya nan an ci mata zarafi ita da ƴaƴanta, kuma yanzu haka tana nan kwananta biyu kenan a prison. Gaskiya na kidimu sosai, don na digi addu'a Allah ya nuna mana ranar Litini don mun je taron on Sunday. Ka dole za mu bari sai lan Litini mu fara binciken abubuwan da suke faruwa. To a nan na kidimu sosai da naji an ce mata biyu ma suna prison. Ake nuna mun ɗayan ma amarya ce tana da shigan ciki, ita da mijinta da Fatima suna prison. To kaga dole abin ya zama akwai su zarafi a ciki. So na tambaya sai aka ban namban Malam Hamis Almisri, cewa in kira shi zai ban ainihin abubuwan da suke faruwa. Na yi farin cikin haduwa da malam, dan ya fayyace mun duk abubuwan da suka faru. Ramban da gaskiya ban zauna ba, ni ne kokari muka san yanda aka yi, muka je muka fitar da su Fatima tukuna, tunda ka san farko abin da zamu yi a raba su da prison din nan. To mu ne muka kai, aka bada kuɗi naira 15,000, aka je aka yi belin Fatima da ita amaryar nan da take da ciki. To already ko da aka yi belin su, an samu ma ita wannan ta fara bleeding,
tana zubar da jini.
Eh, tana zubar da jini kusan kenan, kaga ciki ya lalace. To amma mu duk bamu samu wannan ba, sai muka ga kaman sun ci gaba da samun abin da bai dace ba daga ita kotun Rigasa. Dan bayan an yi belin su, alƙali ya sake rubuta musu cewa ranar 19 ga wata yana neman su kuma. So abin da yafi ban mamaki shine ba amma bari 19 ga wata yayi ba, sai su Fatima suka sake kira na suna kuka cewa ai an aika ma cewa ranar 18 ma sun koma kotu. Ya kuka koma kotu bayan mun san za ku koma ranar 19 ne? Tace to gaskiya an zo an kira su kotu da ita da matan wanda ke ce makon nata.
Akan me aka koma?
A gaskiya shine mu ma bamu gane ba. So na dan yi kokarin in tattauna da su, nace to da aka ce kotu me aka yi? Sai suka fara nuna mun irin kalaman cin zarafi da aka dinga musu a wurin. Suka dinga nuna min irin kalaman da wanda ni kaina ila koda ba shari'a nake yi ba ba zan iya amfani da irin kalaman a wajen wanda ma ake tuhuma da laifi ba ballan sana wanda yake tuhuma an yi mishi laifi to kalaman ba su da dadin ji gaskiya kalamai na cin musu zarafi an tozarta su sosai to kaga a matsayin mu na kungiyoyi masu zaman kansu ba mu da abin da zamu yi sai mu ce menene zamu yi a tsayi da abin nan da ake na cin musu zarafi tunda kila ana yi ne kila dan a ba su tsoro su tsorata su zo su ce sun yi da na sanin abin da suke nema wajen ƴaƴa to shine na je yi kokari da kai na dama mun saba bin irin wannan cases sun na tafi can Sharia Court of Appeal naje na kai musu koken mu cewa ga irin abubuwan da suke faruwa da wata menene nake bukata na ce musu a taimaka a tsayar da kotun riga su daga sauraron shari'ar tukuna a je ayi bincike wanda yake da gaskiya a fitar saboda mu a dan karamin sanin mu da muka yi karamar kotu ma bata shari'an fadi to saboda haka a taimake mu a dauke shari'an daga wurin a nemi ainihin kotu da take da hurumin sauraron maganan abinda Fatima take zargi cewa an aikata ma ƴaƴanta to alhamdulillahi kotu ta karbe mu aka rubuta petition muka Fatima ta rubuta petition da koke-kokenta da ya faru sai aka yi copy aka kai musu kaga dole shari'a za ta tsaya to na tambayi Fatima maganan yara aka ce yara ba su a hannunta kaga wani tashin hankali ne kuma shekara 7 da shekara 2 ai ina ganin a addinance ma ba ma constitution na Nigeria ba haƙin tarbiyyar ƴaƴa na wajen ita uwa ne Fatima na tambaye ta ina ƴaƴa tace ƴaƴa ba su a hannunta hankalin mu ya ƙara tashi kuma na sake tafiya can Sharia Court of Appeal nace to ƴaƴa fa ba su hannun uwa alƙali ya riga ya dauki ƴaƴa ya ba ya bada so sai suka ce mun eh is a civil case din da shi yayi karanta mu je mu tafi kotun dutse ko wata kotu dai wanda take gaba da nargasa mu shigar da appeal in Allah ya yarda suka ga abin da ya dace za a yi to bu mu zauna ba haka muka yi muka tafi nan kotun dutse muka shigar da appeal muka nemi appeal sannan muka nemi stay na cewa muna neman a dawo ma mahaifiya da ƴaƴanta
ni ban ma san ma wanne fa bakin ciki baka zama baka tare da ƴaƴan naka kuma laifin da aka aikata
kuma ni abin da yake ma bani mamaki wannan matsala ta zama ruwan dare yanzu ko ina ka je fiyade kuma kananan yara
kin san gani nake kaman tun a da akwai amma akwai wannan kunya akwai tsangwama tare da wai a ce ko zaki ga uwaye da yawa za su san cewa ana yi ma ana cin zarafin ƴaƴan su ta hanyar lalata amma ba su iya fitowa su fada saboda gani suke kaman ƴaƴan nasu ba za su auru ba wai a ce babu budurci tare da kai amma ba yanda za
kuma mutane
ne nake wato sai mi ta shiru
Allah ya kyauta
ga kira nan nan shigo mana
daga jihar Kebbi
jihar Kebbi
salamu alaikum
wa alaikum salam to wace kan line
Fatima dan ruwa computer mai yama daga jihar Kebbi
to Fatima barka da zuwa
Barka karamun lafiya
lafiya kallon Fatima Fatima to yaya kike ganin za a magance wannan matsalar ta fiyade da ake
yi musamman ma na
kananan yara
to azin ne sa a magance matsalolin fiyade da kananan yara dole sai uwaye ma ta tun tsaye musa ga shin ta da musu tarbiyya mai kyau tun suna kananan yara
To ai musamman ma yara kanana ba wai rashin tarbiyya bane tunda suna cikin wannan yanayin zan ce basu mallaki hankalin su ba to fiyadan laifin su ne
a'a ne san manyan ne
to kenan kina nufin
wato a mai yara maza kanana tarbiyya mai kyau kar nan gaba su kai ga yin haka
To mun gode Fatima.
Allah.
To mun gode Fatima.
To mun gode kware da gaske. Sannan kuma wannan magana musamman wanda wato in kina tunawa mun tabo shi a ƴan makonni da suka wuce ban san ma sauraro ko sun tuna ba.
Eh wannan matsalar Fatima ba Fatima sunanta.
Wanda shirin domin iyali suke suka kwashe makonni suna tattaunawa
akai. Mun kawo masu sauraro farkon hirar da aka yi da ita a Kaduna inda ta fara bayyana matsalar har aka sake muryar yaran to shine muka kawo musu yanzu ci gabar wannan domin iyali ne.
Haka ne.
To jama'a kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin layi abu daya yake za ku iya kira ku faɗa mana hanyoyin da kuke ganin za a iya bi domin magance matsalar fiyade musamman ma ga kananan yara. Amma kafin nan ku shakata da wannan wakar.
Matsalar fiyade.
yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe inda yau muke tattaunawa akan batun fyaɗe musamman ma ga kananan yara. Yanzu kuma ga kira nan ya shigo mana daga jihar Kaduna. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Ni magana Sumayya my heart ba on this time na jihar Kaduna Nigeria.
To malama Sumayya. Muna jin ki.
Kuma ta gaskiya wa'annan masu harkan fyaɗen gwamnati mutu hukunci daidai da abin da suke aikatawa. Wanda duk da a ce wani idan har ya gani ba zai irin wannan aikin ba saboda abin da suke jidace ba. Wannan shine ra'ayina daga Sumayya my heart ba on this time.
To wannan Sumayya kafin ki aje waya ta wannan hanya kike ganin za a iya magancewa? Wane doka kike ganin wato wannan hukunci kika ga ya dace ko me iya yi?
Eh gaskiya ya kamata a ringa musu hukunci ne tsanani ne wanda ko da a ce wani su ya gani ba zai dinga aikata hakan ba.
Mun gode sosai Sumayya. To ga wani kira nan mun samu daga jihar Kebbi. Wace ce ke kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Menene sunan?
Shamsiya dai ne kuntsa mai yema daga jihar Kebbi.
To Shamsiya ke ko menene ra'ayinki a yau? Ya kike ganin za a iya magance fyaɗe da ake yi musamman ma ga kananan yara mata?
Wannan abin bai dace ba gaskiya. To ne mutane su ta tsoron Allah.
To kina ganin akwai wata hanyar da yake akwai wani abin da za a iya yi da za a magance wannan matsalar ko kuma wato a rage afkuwar irin waɗannan matsalolin?
Eh lalle addu'a za a sa.
To a zauna ayi addu'a kenan.
Ta?
Nace a zauna ayi addu'a kenan.
Ai da ni Allah ya kare mu.
To mun gode sosai.
To kaman dai wayan Shamsiya shine na ƙarshe ga lokaci nan na karatuwa. To wannan ni ban ma san ma daga inda za a fara bai kamata a ce yau zamu kammala wannan mawdu'in ba.
Gaskiya ya kamata mu ci gaba. Ki san Amina kafin ki ci gaba akwai wani abin da ɗaya daga cikin a cikin rahoton da aka hado mana ɗazu da nake saurare abin da ya tsaya min a hankali a kaina da ta ce kananan kotuna ma ba sa wannan
wato ba sa amsa ƙara zan kira
abin amsa ƙarar fiyade ko kuma ba ban mamma sai yadda zan sashi ba
abin da ya dore min kai
gaskiya saboda ya zai a ce dan yana garmin kotu ne shine za a ce babu wato babu hukuncin da za a yanke wayanda suke fiyade ko ko ba babban matsala bane ba gare su
ba hurumin sa bane
hurumin babban kotu ne kenan
ina sa ran haka
to wayanda ba za su iya samun zuwa babban kotu ba fa
sai mun ƙara bincike akan wannan kamar yanda nace zamu dauko lamarin zamu tunkari
ci gaba da bibiya
ware da gaske to masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu na yau da ya daidaita mana sauti Mr. Dan Crafton tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa
Madina Dahiru mai shanu
da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin da ma waɗanda kuka ji muryoyin su ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake ce mu kasance lafiya.